نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايمك أنقوانا من قيسوة الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin FMC Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga littafin nurul yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan zata zamanto halka ta 35 a yammacin juma'a 5 ga watan Rabi'ul Akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana da shekara 1445 wanda yayi daidai da 20 ga watan goma shekara ta 2023 idan ba a mance ba muna cikin babin da yake bayani kan yadda Quraishawa suka sake gina ɗakin Ka'aba bayan rushewan katangar ɗakin Ka'aba din sakamakon mamakon ruwa da aka yi wanda ya zo ya tafi da wasu daga cikin katangun ɗakin Ka'aba. Domin kammala karatu kan yadda suka gina ɗakin Ka'abar da kuma yadda aka sanya Hajarul Aswad a gurinsa. Bayanin da za mu kammala a kansa in gabar da za mu tashi kanta yana bayani ne kan yadda su Quraishawa suka ba ma wannan ɗaki muhimmanci shine yake cewa wala yustaghrabu min quraishin tanafusuhum hadha li'anna al-baita iblatul arab wa ka'batuhum allati yahujjuna ilayha وكل عمل فيه عظيم به الفخر والسياده يتي با ابو بابا باقو بني دنگني دا غاسا دا تسيريرينيا دا قريشا سكاي تاي اكن wannan daki na Ka'aba wato ba abu bane da yake baqo ko kuma abu ne abu da zai zama abun mamaki ba zai zama abun mamaki ba idan Quraisha suka zamanto sun yi ta gasa wajen wannan daki waye dai masa hidima wannan su ce su ne wannan su ce su ne to kar ya zama bakon abu kar ya zama abun mamaki gare ka kai mai karatu kar ya zama bakon abu gasa da tsiririniya da Quraisha suke akan dakin Ka'aba wajen hidima wa dakin Ka'aba wajen ɗawainiya wa ɗakin Ka'aba me yasa li'anna al-baita qiblatul arab saboda wannan ɗaki na Ka'aba al-qibla ne na larabawa wa ka'batuhum allati yahujjuna ilaiha sannan har ila yau Ka'abar larabawa ce da suke aikin hajji gare ta wannan tun gabanin zuwan musulunci sun dauki ɗakin Ka'aba a matsayin al-qiblar su sa'annan kuma suna zuwa su yi aikin hajji jikin ɗakin Ka'aba to kaga idan sun yi ta gasa wajen yin hidima ma wannan daki ba zai zama bakon abu ba, ba zai zama abun mamaki ba idan an samu gasa a tsakanin su. Shine yace fa kullu amalin fihi azim bihi al-faqr wa siyada, duwani aiki mai girma ga dakin Ka'aba, duwani aiki madaukaki cikin dakin Ka'aba suna daukan sa a matsayin abun alfahari. Shi yasa kowace kabila tana fatan a ce ita tayi wannan aiki, saboda suna daukan wannan aiki a matsayin abun alfahari, kai suna daukan hakan ma a matsayin jagoranci. Yanzu duk wanda ke hidima wa dakin Ka'aba ana ganin shi a matsayin jagora, to kaga ba abun mamaki bane idan an samu tsirereniya da gasa tsakanin su wajen hidima ma wannan daki da dawainiya wa wannan daki. Yace wa huwa awwalu baitin wudi'a lil'ibada bi shahadati alqur'ani alkarim, wannan daki na Ka'aba shine daki na farko da aka fara sanya shi a ban kasa dan yin ibada. Wannan daki na Ka'aba shine daki na farko da Allah madaukakin sarki ya fara sanya shi a ban kasa dan ibada wa Allah subhanahu wataala. Wannan da shaida daga alqur'ani wanda yake mai girma. Allah madaukakin sarki yace a suratu ali imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Kaga wannan ayar shaida ce da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da ke nuna cewar wannan daki na Ka'aba shine daki na farko da aka fara sanya shi a ban kasa dan bautawa Allah madaukakin sarki. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas, lallai farkon dakin da aka sanya wa mutane kenan dakin Ka'aba shine gini na farko a ban kasa, kafin shi babu wani gini. Haka wasu malaman tafsiri suka ce shine gini na farko tare da ta annabi Ibrahim da ya gina, ko kafin annabi Ibrahim kuma ai an yi annabawa, to ya akai dakin Ka'aba ya zama shine na farko. Malaman tarihi suka ce annabi Adam shi ya sa tubalin gin dakin Ka'aba, annabi Ibrahim kuma ya zo ya daga gini. To kaga kenan ba zai zama akwai iskali ba dan an ce dakin Ka'aba shine na farko. To amma duka a ban kasa babu wani gini gabanin dakin Ka'aba, haka Sa'id ibn al-Musayyib ya faɗa, ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci. To amma kuma Sayyidina Ali ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ɗaya daga cikin kalifofin annabi guda hudu da aka tambaye shi cewar wane gini ne na farko a ban kasa, dakin Ka'aba ne? Sai ce a'a, dakin Ka'aba shine gini na farko na ibada. Ka kenan gini da aka yi na farko dan a bauta wa Allah shine dakin Ka'aba, amma akwai gine-gine da aka yi gabanin dakin Ka'aba su ba na ibada, misali ko dan a zauna ko a kwana ko a huta, amma ginin da aka yi dan ibada na farko shine dakin Ka'aba. Wannan shaidar da Sayyidina Ali ya bayar ke, to shine Ibn Kathir a cikin tafsirin sa karkashin tafsirin wannan aya sai ya rinjayar da maganar Sayyidina Ali, dube da cewa shi sahabi ne, shi kuma Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne. Ku kaga maganar sahabi za ta zamanto tana gaba da maganar tabi, saboda shi sahabi idan ya faɗi abu abinda bai kamata a ce ya san shi ba sai ta hanyar annabi, ko da bai jingina ga annabi ba kamar annabin ne ya faɗi. Yanzu idan sahabi ya faɗi abinda zai faru ranar tashin alkiyama, kaga ai abu ne wanda yake na gaibu, ko wanda da ya kamata annabi ne zai faɗi, kuma annabi me zai sa ya faɗi? Saboda manzo ne shi, abubuwan da za su faru duk za a sanar da shi sabanin wani wanda ba annabi ba. Yanzu abin da za a zai faru an sanar da annabi, ana kiransa gaibu? Ba a kiransa gaibu, ana kiran sa mu'jiza. Me yasa ba za a kira shi da gaibu ba? Saboda ba wanda ya san gaibu sai Allah. Ba haka Bahaushe yake fadi ba, shi nan gaibu sai Allah, inji Bahaushe. Kaga maganar Bahaushe nan ta dace da nassi na Al-Qur'ani da kuma nassi na hadisi. Kullu ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su. Kaga ko shakka babu wani mahaluki a duniya cikin annabawa da manzanni ko cikin mala'iku da ya san gaibu sai Allah. Allah shi kadan ya san abin da zai faru gobe jibi gata, sai kuma waɗanda ya sanar su, kuma a lokacin da ya sanar da su a daidai wannan lokaci ya zama ba gaibu ba a gare su, amma gabanin su sani gaibu ne gare su. Kaga annabi zai bada labarin abin da zai faru tashin alkiyama tunda shi manzo ne, sa'annan kuma mu'jiza ce tashi ya bada labarin abin da zai faru. To amma wani wanda ba annabi ba fa hakan ba zai yi ba. To yanzu in sahabi ya bada labarin abin da baya nan akai, wanda da ya kamata ta gurin annabi ya kamata ya je, amma sai bai ce annabi bane ya gaya masa. Malaman hadisi suka ce yana daukan hukuncin annabi ne ya gaya masa. To tabi'i fa yana daukan wannan hukunci ba ya dauka, tunda ai shi bai rayuwa da annabi. To yanzu sayyidina Ali da ya bada labari cewar gini na farko da aka yi a ban ƙasa don bautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ɗakin Ka'aba. Ka ko da bai ce annabi ba ne ya gaya masa, yana da hukuncin annabin da ya gaya masa. To shi yasa Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya rinjayar da wannan fassara ta sayyidina Aliyu akan fassarar Sa'id ibn al-Musayyib, Allah ya masa rahama. Hadisi ya inganta daga Bukhari da Muslim, wanda aka samo daga Abu Dharr al-Ghifari, ɗaya daga cikin sahabban annabi Allah ya da shi, ya ce qultu ya rasulallah, na ce ya manzon Allah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya manzon Allah, wani masallaci ne aka fara sanya shi a ban ƙasa na farko? Abu Dharr al-Ghifari ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam amsar da ya bashi ita ce al-masjidul haram, masallacin haram. Ka ɗakin Ka'aba ce, da ɗakin Ka'aba a nan masallacin haram yake. To shine gini na farko da aka fara sanyawa, ko masallaci na farko da aka fara yi a ban ƙasa. Masallaci na farko da aka fara yi a ban ƙasa shine masallacin ɗakin Ka'aba. Qultu thumma ay, Abu Dharr al-Ghifari yace sai na sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bayan masallacin harami na Makka inda ɗakin Ka'aba yake, sai wani masallaci kuma? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-Masjidul Aqsa, masallacin Qudus, Baitul Maqdis. Bahaushe yana cewa Baitul Muqaddas ne, Muqaddas, Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas, Masjidul Aqsa, Baitul Muqaddas, inji Bahaushe. To shine masallaci na biyu da aka gina a ban ƙasa. Sai Abu Dharr al-Ghifari ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kam bainahuma, shekara nawa ne tsakanin su, tsakanin masallacin haramin Makka da masallacin Qudus Baitul Muqaddas? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace 40 sana, tsakanin su shekara 40. Kenan masallacin haramin Makka sai da aka sanya shi a ban ƙasa da shekaru 40, sannan aka sanya masallacin Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Sai Abu Dharr al-Ghifari bai haƙura ba, ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce sai na ce thumma ay, kuma bayan masallacin Qudus Baitul Muqaddas sai wanne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma haythu adrakta as-salata fasalli fa kulluha masjidun. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to daga nan kuma, sannan duk inda sallah ta nitse ka kawai kai sallah, saboda ko ina masallaci ne, inji annabi. Ya ga Abu Dharr al-Ghifari wuju ila biyal ardu masjidan wa tahura. Annabi ya ce an sanya masa ban kasa ta zamanto masallaci ma'ana gurin sallah sannan kuma mai tsarki mai tsarkake to kaga kenan fadin Allah madaukakin sarki inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin wannan na nuna cewa masallacin haramin makka shine masallaci na farko da aka fara sanya shi a ban kasa dan bautan Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan sheda ce ta alqur'ani da Allah yayi wa wannan masallaci na muhimmancin sa a gurin Allah ta yadda shine masallaci na farko a ban kasa kaga ko shakka babu mutan makka dole su zamanto suna tsirereniya da gasa a kansa Allah ya ce lalladhi bi bakkata wanda yake bakkata ina ce bakkata kaga bakkata makka ce suna ne daga cikin sunayen garin makka ta dai fi shahara da makka amma bakkatu na daga cikin sunayen garin makka me yasa aka kira ta da bakkatu Allah ya ce lalladhi bi bakkata wanda yake bakkata me yasa Allah madaukakin sarki ya kira garin makka da bakka maimakon a fara da mimu makka sai aka fara da babu bakka malamai sun ambaci dalilai mabambanta guda uku da suka sanya Allah madaukakin sarki ya kira garin makka da bakka suka ce dalili na farko da wasu daga cikin malamai suka ambata suka ce da ma'anar bakka shine yasa Allah ya kira makka da bakka to me ma'anar bakka suka ce dube da cewa garin makka tana dankwafar da azzalumai da masu dagawa da masu wuce gona da iri a bisa haƙoƙin mutane to makka tana dankwafar da su su zo su yi ladabi to shi yasa sai Allah ya kira ta da bakka tana dankwafar da azzalumai da masu ta'addanci su yi babaki ne su danna haƙoƙin masu rauni to tunda makka na dankwafar da su sai Allah madaukakin sarki ya kira ta da wannan su a karatun da muka yi a baya za a iya tuna maudu'in da ya gabaci wannan cikin wannan littafi alamu ne da yake babu littattafai a hannunku kamar dai ana sauraro ne amma akwai maudu'in da muka karanta gabanin wannan maudu'i da ake kiransa hilful fudul an tuno hilful fudul an tuno abin da hilful fudul ya kunsa an tuno sababin da yasa aka yi hilful fudul kuma me ma ma'anar hilful fudul hilful fudul idan za a iya tunawa mun yi bayani cewa yarjejeniya ce da aka kulla tsakanin wasu ƙabilu na larabawan makka wajen agaza wa mai rauni a cikin garin makka duk wani mai rauni da aka yi ƙoƙarin danne masa haƙƙinsa to yanzu wasu ƙabilu sun kulla yarjejeniya wajen ƙwato masa haƙƙinsa su dawo masa da haƙƙinsa gurinsa wannan shi ne ake kira hilful fudul wannan shi ake kira hilful fudul kenan yanzu duk wanda ya shiga cikin garin makka idan azzalimi ne dole ya ladab mun gane bayani saboda ya san akwai zaratan ƙabilu da suna nan a madakata da zaran ya yi zalunci za su cin masa ba zai kai labari shi ne wasu daga cikin malamai suka ce daga cikin dalilan da suka sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya kira garin makka da bakka saboda gari ne da ke dankwafar da duk wani azzalimi da duk wani mai takabburanci da duk wani mai babakere idan ya shiga sai ya yi ladabi wannan shi ya kunshi ma'anan faman dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga garin makka ya kasance amintacce saboda ba sa yadda a zalunci wani cikin garin makka wannan tun ma gabanin ayi wahayi wa annabi yana dan shekara nawa aka yi wannan hilful fudul din yana dan shekara 20 kuma ya halarci hilful fudul har yake cewa da za a kira shi zuwa ga hilful fudul bayan zuwan musulunci da zai amsa, saboda yarjejeniya ce da aka kulla don kwato wa ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa, don taimaka wa mai rauni, da fito na fito da azzalimi. To kaga malamai suka ce daga cikin dalilan da suka sa Allah maɗaukakin sarki kira garin Makka da Bakka, saboda gari ne da ke dankwafar da duk wani mai zalunci da duk wani mai babakere da duk wani ɗan ta'adda. Dalili na biyu, ko kuma sababi na biyu da ya sanya Allah maɗaukakin sarki kira garin Makka da Bakka, saboda gari ne da ake cunkoso, gari ne da ake samun dandazo na al'umma. Al'ummuna zuwa garin Makka min kulli fajjin amik, daga lungu-lungu, saƙo-saƙo. Wannan tun gabanin zuwa musulunci. Bayan musulunci ya zo, musulunci ya samu daman karɓe garin Makka hannun mushrikai, dandazon sai ya ninka ninkin baninkin. Ko a yanzu ka je garin Makka za ka ga cunkushe take da mutane, ba lallai sai lokacin aikin hajji, ba lallai sai cikin watan Ramadana. Ko yanzu kaje garin Makka za ka ga nau'ukan mutane daban-daban da suka shigo. To wasu malamai suka ce dalili na biyu da ya sanya Allah ya kira garin Makka da Bakka, saboda gari ne da ke haɗa fuskokin mutane daban-daban, a samu cunkoso na mutane, shine ma'anan Bakka, cunkoso. Kenan an kira garin Makka da Bakka saboda gari ne da ke haɗa cunkoso, shi yasa Allah ya kira ta da Bakka. To akwai dalili na uku da ɗaya daga cikin tabi'ai na musulunci ya ambata, Qatada ibn Da'amata as-Sadusi, Allah ya masa rahama, ya ce saboda gari ne da Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mutane daban-daban, maza da mata. A garin Makka ne mata za su iya shiga gaban maza su yi sallah, ba tare da kuma an samu matsala ba, sallah su ko ta samu matsala ba. Banda garin Makka babu wani garin da za a iya samun haka. Qatada ibn Da'amata as-Sadusi, wannan shine dalilin da ya sanya Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan gari na Makka da Bakka. Kaga kenan, wannan zai nuna mana garin Makka na da sunaye masu tarin yawa. Mafi shaharansu shine Makka, ko galibi kowa Makka yake cewa na tafi Makka, ina fata dai in samu gwanin in je Makka. Ka taɓa zuwa Makka? Ban taɓa zuwa Makka ba. To Allah kai ka Makka. Kaga wannan sunan garin kenan na farko, ko wanda Allah maɗaukakin sarki a cikin Alkur'ani ya kira garin Makka da Makka. Allah yake cewa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makka. Allah ya ce bi batni Makka. Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya kame hannayenku daga gare su, hannayen sa annabi daga mushrikai, ya kame hannayen mushrikai daga sa annabi. Kenan yanzu annabi ba zai yake su ba, su ma ba za su yake annabi ba. Kaga Allah ya kame hannun annabi da shi da sahabbansa daga yakan mushrikai, kamar yadda ya kame hannun mushrikai daga yakar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Kaga anan Allah ya kira garin Makka da Makka. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum ankum, shine wanda ya kame hannayensu daga gare ku, wa aydiyakum anhum, kuma ya kame hannayenku daga gare su, bi batni Makka, a cikin garin Makka. Allah ya kira garin Makka da Makka. Annabi ma ya kira garin Makka da Makka, yace inna Makkata harramaha Allahu wa lam yuharrimha an-nas. Yace lallai garin Makka Allah maɗaukakin sarki shi ne ya zanya garin ya zama harami, mai hurumi, mai alfarma, ba mutane ba ne suka sani, Allah shi da kansa ya sani. Kaga Allah ya kira ta da garin Makka, kuma shi ne mafi shaharan sunan garin Makka. Sannan Allah ya kira garin Makka da Bakka, kamar yadda muka gani a wannan ayar da muke karantawa, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alami. Ka kenan Allah maɗaukakin sarki ya kira wannan gari na Makka da Bakka, sannan akwai suna na uku wanda shi ma Allah madaukakin sarki ya kira wannan gari da wannan suna shine Ummul Qura. Allah ya kira garin Makka da Ummul Qura cikin Al-Qur'ani. Wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wa litundhira ummul qura wa man hawlaha. Allah madaukakin sarki yace kuma wannan littafi ne wanda muka saukar mai albarka wanda yake musaddiqul ladhi bayna yadayhi wanda yake gaskata waɗanda suka gabace shi. Al-Qur'ani ya gaskata littattafan da suka gabace shi. Wa litundhira ummul qura, sannan kuma an saukar da wannan littafi na Al-Qur'ani dan ai gargadi wa ummul qura garin Makka inda mushrikai ne suna bautan gumaka. To an saukar da wannan littafi dan a ja hankalinsu a musu gargadi daga shirka da bautan gumaka zuwa ga bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai suna na hudu da Allah madaukakin sarki ya kira wannan gari na Makka da shi, shine Al-Masjidul Haram. Ai galibi in ka ji Al-Masjidul Haram za ka dauka shi karan kansa masallacin haramin, shi ake cewa Al-Masjidul Haram. Amma hatta garin Makka ma Allah madaukakin sarki ya kira garin da Al-Masjidul Haram cikin Al-Qur'ani. Allah ya ce subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi asra bi 'abdi, wanda yayi tafiya da bawansa, tafiya cikin dare ita ce asra bi 'abdi. Shi yasa Allah ya ce laylan da daddare. Daga ina? Min al-masjidil haram, kamar mai tambaya ya yi tambaya, tunda sarki ya tabbata ga Allah da ya yi tafiya da bawansa cikin dare, to sai kamar mai tambaya ya yi tambaya, tafiyar da Allah ya yi da bawansa cikin dare daga ina ne zuwa ina? Sai Allah ya ce min al-masjidil haram, daga masjidil haram. To abun tambaya a nan ɗan uwa, lokacin da aka yi Isra'i, duk za mu zo karatu a kan wannan mawdu, lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi, daga ina aka ɗauke shi? Daga cikin masallaci aka ɗauke shi ko daga gidansa? Daga gidansa. Daga gidansa aka ɗauke shi. Gidansa kuma ina ne? Gidan Khadija, inda tunda ya auri Khadija ta sadaukar da dukiyarta da gidanta da Annabi ya amfana da su. To gidan Khadija kuma ko shakka babu ai ba a cikin masallaci yake. To amma mu ji lafazin wannan aya. Allah yana cewa subhanalladhi asra bi 'abdi, sarki ya tabbata ga Allah wanda yayi tafiya da bawansa, min al-masjidil haram, daga masjidil haram, alhali kuma Jibrilu ba masjidil haram yazo ya dauki Annabi, tunda da daddare ne yazo ya dauki Annabi. Ai na dauki Annabi a gidansa, ya dauki Annabi sallallahu alaihi wasallam a gidansa, ya tafi da shi Baitul Maqdis, min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa. To anan gurin da Allah ya ce Masjidul Haram, alhali ba daga Masjidul Haram din aka dauki Annabi ba, anan ne malamai suka ce za a fahimci cewar garin Makka ma ana kiranta Masjidul Haram. To anan gurin akwai wani abu ɗan uwa, wasu daga cikin malamai da suka zo kan wannan aya sai suka fitar da wata fa'ida cewar ba an ce yin sallah, Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce yin sallah a masallacin Masjidul Haram yana daidai da yin sallah a wani masallaci wanda ba shi ba, sau nawa? Dubu ɗaya. Masallacin Annabi, masallacin Annabi ne na Madina, shine yake daidai da dubu, kai sallah dubu a wani masallaci wanda ba na Annabi ba, daidai yake da sallah ɗaya a masallacin Annabi. Kai sallah dubu ɗari a wani masallaci wanda ba na masallacin haramin Makka ba, daidai yake da sallah ɗaya a masallacin haramin Makka. To Annabi da ya faɗi wannan hadisi ya ce yin sallah a Masjidul Haram ƙwaya ɗaya dade yake da yin sallah a wani masallaci wanda ba shi ba sau dubu ɗaya. Sai suka ce kuma Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram, kenan ko ina cikin makka masjid al-haram, kun gane bayani? Yanzu kenan ko ina cikin makka in kai sallah, wasu malaman suka tafi da wannan fahimta cewa a ko ina cikin makka, ko da ba a jikin masallacin ɗakin Ka'aba ba, ko ina, ko a masaukinka kai alhaji, a masaukinka kai sallah ɗaya, daidai yake da kai sallah dubu ɗari a wani guri. Me yasa suka ce annabi ya ce yin sallah a masjidul haram kwaya ɗaya, daidai yake da kai sallah a wani guri sau dubu ɗari? Allah kuma ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram, kaga a can annabi ya ce masjidul haram, ana Allah ya ce masjidul haram. Sai aka duba aka ga masjidul haram da Allah ke magana kansa anan ba asalin masallacin bane cikin garin Makka. Iska ce kenan yanzu sallah a cikin garin Makka dadai yake da sallah a wani guri wanda ba garin Makka ba sau dubu ɗari? An yarda da wannan istinbadi na malamai? An yarda ko? Amma ni dai kan ban yarda ba. A ramuka ma buka yarda ba. Me yasa?
Ni na ɗauka gaskiya majaji ne malam. Kawai cire in ma na ɗauke, in ma na ɗauka akan masjidil haram ya rabu Makka.
Eh.
Juz ne turadi bi alkul.
Na.
Kawai ni ya fada ɗauka. Amma.
Wato in ka ɗauka masjidil haram ana nufin Makka.
Makka.
Eh.
Cikin Makkansa.
Ba masallaci aka tafi a gidansa, kuma Allah ya kira gidan da masjidul haram. Annabi kuma ya ce yin sallah a masjidul haram daidai yake da kai sallah dubu ɗari a wani guri. To shine kaga irin wannan fatawar, in alhaji ya je Makka sai ya shanta ke ta sallarsa, ke ta sallarsa a masaukinsa, ya ce ai ya samu dubu ɗari. Ko da bai je masallacin abin nan Ka'aba ba, shi ka ya samu dubu ɗari. Kaga irin wannan fatawar sai ya hana alhaji zuwa masallacin haramin Makka, masallacin ɗakin Ka'aba. Kuma da yawa ana samun malamai musamman preachers da suke zuwa da alhazai sai su ba su irin wannan fatawa. Shikenan alazai kawai sai su yi zaman su, sai mutum ya kwana uku, kwana hudu bai je masallacin ɗakin Ka'aba ba, saboda mai an ce masa ai yanzu kai ko ina a Makka in kai sallah ɗaya, daidai yake da kai sallah dubu ɗari a wani guri. Ni dai kan tabbas malamai sun, akwai malaman da suka tafi da wannan, amma ni ba ni da wannan. Tun da aya ta kira Makka da masjidil haram. To ni abinda nake gani ɗan uwa, yanzu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya ce yin sallah ɗaya a masallacinsa daidai yake da yin sallah dubu a wani masallaci wanda ba nasa ba? Haka ne. Kuma annabi ya ce la tushaddu rihalu illa ila talatati masajid, ko ba a niƙan gari ta Kano sai zuwa ga masallatai guda. Na farko ya ce masjidi haza, ya ce masallacinsa, yanzu za ka iya miƙan gari daga Azare ta Kanas don kawai ka je masallacin annabi kai nafila ka dawo, wannan daidai ne. Amma ka niƙi gari daga Azare ka ce za ka je Central Mosque Abuja ka yi kai sallah, ka zo da bid'a, ka zo da bid'a, ka zo da bakon abu. Ko kuma ka niƙi gari daga Azare ka ce za ka je masallacin Gwanna ga Bauchi kai sallah, ka zo da bid'a, ka zo da bakon. Amma za ka iya tashi daga Azare kawai don ka je kai raka'a biyu masallacin annabi ka dawo, ko kuma don ka je kawai kai itikafi a masallacin annabi ka dawo, nan daidai ne, saboda su ne ake niƙan gari ta Kanas a je don ibada. Amma banda su sauran masallacin dukkansu ɗaya a gurin Allah subhanahu wataala, masallacin annabi, sai kuma masallacin haramin Makka, sai masallacin Qudus. Waɗannan su uku ana niƙan gari ta Kanas a je don ibada. Amma an kaɗe be su, babu wani masallaci da ake niƙan gari ta Kanas a je don ibada don wai ana ga yana da falala a kan ɗan uwansa. Wannan masallaci na FMC daidai yake da masallacin Central Mosque Abuja, ba su da wani, ba wani abu da Central Mosque zai nuna wa wannan masallacin da muka yi sallar magariba za mu zo mu yi inshaki. sai dai wata kirkoi nuna masa yawan jama'a yawa to amma dai babu wani abu da zai nuna masa sai kuma kyale-kyale shi kuma ba ta shi shari'a take ba ta shi shari'a take na malaji
inna dan an samu cikofi
eh
suka tura text da wannan fatawar cewa kowa ya sallah kuma ta jama'a wanda ne har ya fara harai
نعم
ان
يجنوا من جبهه
نعم نعم نعم
نعم
نعم
نعم
نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم na gane manufar alhaji abinda yake nufi yanzu tunda akwai lokacin da masallacin haramin makkah zai cunkushe cunkushe wanda zai iya kai ka mutane ga cutuwa to yana ga wannan fatawa kamar za ta fi amfani a ta wannan bangaren an gane bayanin kuma sukan tuttura taswa alhazai kowa ai suna da numbers za a tura test wa ala saboda duk wata wani layi da zaka siya suna da recording din sa shi yasa tura maka sako cikin sauki ne daga kasa gaba za a tura wa ala zai kowa ya sallasa amma saukin sa saboda gujewa abin da zai je ya zo na fada cikin hatsari na cin yace to yana ga a irin wannan kamar za a iya karban wannan fatawa to kaga wannan bayani ne mai kyau sosai to mu koma bayanin dazu da muke cewar a ce yin sallah a ko'ina cikin garin makka daidai yake da yin sallah a cikin masallacin haramin makka to abinda nake so na je gare shi na kawo wancan hadisi da nai cewa ba a nikan gari ta kanas a je wani guri sai masallatan nan guda uku kaga wannan yana nuna mana cewa a duniya kakaf babu guri na ibada da yake waɗannan masallatai guda uku masallacin annabi masallacin makka sai masallacin quds to yanzu idan ka ce duka cikin garin makka zai dauki hukuncin masallacin haramin makka kenan cikin garin makka yafi masallacin annabi masallaci wanda ba na haramin makka ba yafi masallacin annabi misali masallatan unguwanni inde ka tafi da wannan zaka tafi a hakan ko yanzu zaka yadda wani masallaci wanda ba da Ka'aba ba ka ce abu na annabi shi yasa nace ban yadda da wannan fahimtar ba tunda mun san masallacin makka an ce 1000 masallacin annabi 1000 ka yake nan masallacin makka yafi na annabi to yanzu in an ce sauran masallatai na cikin garin makka sun samu wannan falalar ba su ba ma har masaukinka ya samu wannan falalar kenan masaukinka yafi masallacin annabi an gane bayanin ba za ka yadda cewar masaukin ka yafi masallacin annabi saboda shi ba masallacin annabi akwai nassi masaukin ka ba nassi bane fahimta ne kaga ba za a aje nassi a ariko da fahimta mun fahimci wannan bayanin shi yasa na ce wannan fahimta na mal an samu malamai magabata da suka tafi da wannan fahimta to amma kuma fahimtar ba zai samu karbuwa ba saboda zai yi karo da wani nasi a takaice ne za mu iya cewa tabbas Allah ya kira garin makka da masjidul haram amma ba wannan shi ke nuna cewar annabi shi yake nufi a wancan hadisi an fahimci bayani annabi da ya ce masjidul haram ba duka makkan yake nufi ba yana nufin masallacin haramin makka Allah kuma da ya kira garin makka da masjidul haram Allah na nufin garin gaba ɗaya sai a ce to me bambanta mana saboda ba yadda za a yi a ce cikin garin makka gaba daya fi masallacin annabi za a iya cewa masallacin haramin makka ya fi masallacin annabi amma cikin garin makka ba yadda za a ce ya fi masallacin annabi saboda me saboda masallacin annabi mun samu dalilai amma cikin garin makka ba mu samu dalilai fahimta ne na malamai ba za mu aje kuma dalili mu dauki fahimta na malamai ba an fahimci bayani shi yasa da ce bayar da za a yi musallama ma wannan fahimta na wannan malamai a suna na ƙarshe wanda sai mu karkare a kansa daga cikin sunayen garin makka wanda Allah maɗaukakin sarki ya kira garin makka da wannan suna akwai albaladul amin wa hadha albaladul amin ko Allah ya kira garin Makka da baladul amin. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma cikin hadisi ya kira shi da baladul amin. Kenan dai garin Makka yana da sunaye masu tarihi. Abu ya zama yana da sunaye masu tarihi. Dalili ne dake nuna daukakar wannan abu. Allah yana da sunaye da yawa. Manzon Allah yana da sunaye da yawa. Walillahi al-asma'ul husna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah madaukakin sarki yana da sunaye 99. Duk wanda yake kokarin sanin su da fahimtar ma'anonin su da aiki da abin da sunayen suka kunsa to wannan ya shiga al-jannah. Kaga Allah saboda daukakar sa sai zama yana da sunaye masu tarihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da yawa. Ai mun karanta farkon karatun mu. Annabi yace ana Muhammad, ana Ahmad, ana Al-Mahi, ana Al-Hashim, ana Al-Aqib. Wannan yazo cikin sahih Muslim. Annabi ya kira kansa da sunaye guda biyar: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashim, Al-Aqib. Al-Qur'ani shi ma yana da sunaye da yawa. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Ga daga cikin sunayen Al-Qur'ani akwai Al-Kitab, akwai Al-Furqan, akwai Al-Qur'an, akwai Al-Aziz, tanzilun min Azizil Hamid. To Allah madaukakin sarki ya kira Al-Qur'ani da sunaye wadanda suke masu tarihi. To anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan. Lallai farkon daki da Allah madaukakin sarki ya sanya wa mutane don ibada, lalladhi bi Bakkata shine wanda yake garin Bakka. Garin Bakka kun muka ce shine garin Makka. Kun mun yi bayanin dalilin da yasa aka kira garin Makka da Bakka. Mubarakan wanda yake mai albarka. Dakin Kaaba mai albarka. Garin Makka mai albarka ce. Yana daga cikin albarkan garin Makka. Duk wanda ya sauka garin Makka, idan yana da nufi ya amfana a duniyarsa zai amfana, idan yana da nufi ya amfana a lahirarsa zai amfana. Allah ya shaida haka. Li yashhadu manafi'a lahu. Allah ya farlanta mana aikin hajji dan mu je mu halarci abubuwan da za su amfane mu a duniyarmu da lahirar. Mutum zai iya zuwa da hajjarsa ya siyar, ya yi aikin hajji ya siyar da hajjarsa, kaga ya amfana a lahira, ya amfana a duniya. Shine Allah ya ce yashhadu manafi'a lahu, dan su halarci amfanin da zai koma gare su. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, sannan su ambaci sunan Allah subhanahu wataala a wasu kwanaki wadanda suke sananni. Alama razaqahum min bahimatil an'am, bisa arzikin da Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima: tumaki, awaki, shanaye, raquma. Mubarakan wa hudan lil alamin, har yanzu ya sanya garin Makka da ɗakin Kaaba ya zama hudan lil alamin, shiriya ga mutanen duniya gaba ɗaya. Gari ne wanda yake tattare da ilimi. Garin Makka gari ne wanda yake tattare da ilimi. Idan kana son samun ilimi, ka je garin Makka za ka samu ilimi. Kaga wannan na fassara wa hudan lil alamin, shiriya ne ga mutanen duniya. Daga cikin shiriya mutum ya samu ilimi. Ilimi ana kiransa shiriya. Wanda ya samu ilimi zai iya zama masa garkuwa daga aikata aiki na saƙo. Me yasa? Saboda wannan ilimin na nuɗura shi kan turba wacce Allah yake so. Saboda ya san Allah na son kaza da kaza, Allah baya son kaza da kaza. To abinda Allah baya so ya tanadin hukuma kaza da kaza, to tsoron wannan hukuma sai ya kauce masa, ya nisance shi. Shi yasa Allah ya ce innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Ai kawai cikin mutane wanda suka fi tsoron Allah a bayansa su ne malamai, saboda sun san Allah, sun san girman Allah. To cewa da ya yi hudan lil alamin, shiriya ga mutan duniya, talikai malamai suka ce shiriya guda biyu ce. Shiriya ta farko ta ilimi. In kana son ilimi ka je garin Makka, insha Allah za ka samu ilimi, saboda gari ne da ya tattara malamai daban-daban iri-iri, masana ta ɓangarori daban-daban na addini. Sannan shiriya zai iya ɗauka na ibada, inda ibada ita ma shiriya ce. Don da garin Makka gari ne da ake ibada rukuni cikin rukunan musulunci, aikin hajji. gari ne da ake aikin umra, sannan ana ibada cikin wannan masallaci na Makkah wanda sallah ɗaya ta tana da dai da sallah 1000, gashi ana ibada ta umra, ana ibada ta dawaki, ko da ba umra za ka yi ba, ba hajji ba, za ka je kai ta zaga ɗakin Ka'aba sau bakwai ka zo kai nafila, ka samu lada, shi dawafin kawai da za ka je kai shi ma ibada. To kaga wahudan lil alamin, duk wannan ya shiga karkashin ma'anan wahudan lil alamin, shiriya ga mutan duniya, shiriya zai iya dauka shiriya ta ilimi sanin addinin musulunci, sannan zai iya dauka shiriya ta ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, a cikin ɗakin Ka'aba ko jikin ɗakin Ka'aba akwai ayoyi waɗanda suke bayyananni. Wasu malamai suka ce ai cikin garin Makka ma gaba ɗaya akwai ayoyi waɗanda suke bayyananni, daga ciki akwai maqamu Ibrahim. Maqamu Ibrahim na daga cikin ayoyi bayyananni cikin garin Makka. Wanne ne maqamu Ibrahim? Galibin an ce maqamu Ibrahim, bayanin da malamai suka fi shi ne inda annabi Ibrahim ya taka ya tsaya a lokacin da yake gina ɗakin Ka'aba, shi ake kira maqamu Ibrahim. Kuma a cikin Alkur'ani ma shi Allah ya kira da maqamu Ibrahim, da Allah ya ce wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla, sannan ku riƙe maqamu Ibrahim ya zamanto a matsayin gurin sallah. Sayyidina Umar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je aikin hajji ban kwana, sai Sayyidina Umar yake ce masa, ya Rasulallah, me zai hana ka riƙi maqamu Ibrahim ya zamanto gurin sallah? Annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga kai, sai Allah ya saukar da aya wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, kuma ku riƙi maqamu Ibrahim ya zamanto a matsayin gurin sallah. To kaga anan gurin wacce ce maqamu Ibrahim da aya take nufi, inda annabi Ibrahim ya taka ya tsaya lokacin da ɗakin Ka'aba yayi tsayi, ginin ɗakin Ka'aba yayi tsayi, sai zama yana da buƙatuwa ya hau kan wani abu mai ɗan tudu. To wannan abin da ya hau mai tudu ya ci gaba da ginin, shi ake kira maqamu Ibrahim. Wannan fassara ce daga cikin fassarori da malamai suka yi. Sannan akwai fassara ta biyu da malamai suka yi ga maqamu Ibrahim, suka ce abin da ake nufi da maqamu Ibrahim shine duk gurin da annabi Ibrahim ya taka ya aikin hajji. Arfa, annabi Ibrahim ya taka. Muzdalifa, annabi Ibrahim ya taka. Mina, annabi Ibrahim ya taka. Wajen tawafi, annabi Ibrahim ya taka. Wajen sa'ayi, annabi Ibrahim ya taka. To duk gurin da annabi Ibrahim ya taka dan aikin hajji ana kiransa maqamu Ibrahim. To yana daga cikin ayoyi bayyanannu cikin garin Makka. Fihi ayatun bayyinat, cikin garin Makka akwai ayoyi bayyanannu, daga ciki akwai maqamu Ibrahim, gurin da annabi Ibrahim ya taka aikin hajji. Annabi Ibrahim shi ne wanda ya fara zuwa da aikin hajji. Allah maɗaukakin sarki ya ce masa ya yi shela, mutane su fito su zo su yi aikin hajji. Sai ce ya Ubangiji, murya ta ƙarama ce, ya za a yi mutan duniya su ji shelata? Wa adhin fin nasi bil hajji ya atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya atina min kulli fajjin amin. Wa adhin fin nasi, je ka yi shela wa mutane su fito su zo aikin hajji. Nabi Ibrahim ya ce ya Ubangiji, murya ta ƙarama ce, ba za ta isar da mutan duniya. Sai Allah ya ce adhin wa alaina al-bala'a, ka je ka yi shelar mu, kuma mun dau nauyin isar da shelar taka ga mutan duniya gaba. Shine malamai suka ce duk inda ka ga mutum ya amsa kiran Allah, ba in mutum zai je aiki ba, aikin hajji ba, ana ce amsa kiran Allah, to ai kiran Allah ne a bakin annabi Ibrahim. Allah ya kira ka, ka zo ka amsa kiransa, ka ziyarci ɗakin sa. To idan ka tafi aikin hajji sai a ce ka amsa kiran Allah, wanda Allah ya yi kiran a bakin annabinsa Ibrahim. Yanzu wanda ya fita aikin hajji, shelan annabi Ibrahim ne ya amsa, da Allah ya tura shi ya je ya yi shi, ya kira mutane. Shi yasa Bahaushe yake cewa hajji kiran Allah, Allah ne kuma ya kira bayansa. su zo su yi aikin hajji ta bakin wa annabin sa Ibrahim yayi shela shine suka ce har duniya ta nabi duk wanda ya fita aikin hajji shelan annabi Ibrahim ne ya amsa wanda Allah ya ce ya dau nauyin isar kenan yanzu duk mutumin da ya fita aikin hajji Allah ya isar masa da shelar annabi Ibrahim saboda haka ya fita ya amsa wannan kira ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin ayatul bayyinat ji malamai suka ce daga cikin ayatul bayyinat akwai sanya ganin girman garin Makka da Allah ya yi a zakatan mutane musamman musulmai duk inda musulmi yake a duniya yana ganin girman garin Makka to wannan ganin girman garin Makka malamai sun fassara shi da ayatul bayyinat ayoyi ne bayyananu tunda aya ce ta Allah kai ba Makka ka taba zuwa kawai labarin Makka kake ji kana shauki kaman kai tsuntsu ka fura ka tafi Makka to wannan yana daga cikin ayoyi bayyananu dangane da garin Makka sannan kuma da yanda mutum zai tara dukiya bai tari na ba dan kowa sai dan ya je garin Makka ya sai da sharu ya sai da kadara ya sai da kaza ya sai da kaza ya sai da kaza duk dai ya hada dan ya je Makka wannan duk yana daga cikin ayatin bayyinat ayoyi wadanda suke bayyananu yanda Allah madaukakin sarki ya sanya girman wannan daki nasa da girman wannan gari a zakatan bayansa da kuma yanda suke tara taro da sisi dan su je wannan guri to wannan duk yana daga cikin ayatun bayyinat sannan daga cikin ayatun bayyinat man da khalaqu kana amina wannan yana daga cikin ayatun bayyinat ayoyi na Allah bayyananu duk wanda ya shiga garin Makka to ya zama amintacce wannan duk yana daga cikin ayoyi bayyananu cikin garin Makka aminci suka ce haka suka shi akwai aminci wanda yazo ta bangaren shari'a akwai kuma aminci wanda yazo ta bangaren kaddara ta ubangiji wani aminci ne wanda yazo ta bangaren kaddara shine da aka haramta zubda jini ga Makka kaga wannan ta bangaren shari'a shari'a ta haramta zubda jini ga cikin garin Makka shi yasa wasu daga cikin malamai suka tafi kan cewa da haddi zai kama mutum cikin garin Makka ba za a yanke masa haddin ba saboda an hana zubda jini cikin garin Makka amma kuma haddi wannan daban ne haddi wannan daban ne sannan kaga an hana a sare bishiya ita ma amintacciya ce an hana a cire ciyawan garin Makka ita ma amintacciya ce an hana a yi farauta cikin garin Makka duk wata dabba da take cikin garin Makka an hana a farauce ta ita ma amintacciya ce ba ma farautar ta ba a firgita ta ma an hana to kaga wannan ya shiga karkashin ayatun bayyinat tunda an amintar da duk wani abu da ya shiga garin Makka a shari'ance to wanne ne amintarwa kuma a kaddarance amintarwa a kaddarance da Allah ya sanya ganin girman garin Makka a cikin zukatan bayinsa ba ma musulmai ba har wanda ba musulmi har mushrikai mushrikai kafin annabi ya je kwace garin Makka a hannunsu ai ba sa zubda jini garin Makka to wannan aminci ne wanda Allah ya kaddara shi tunda aminci na shari'a ai zai zo cikin alqur'ani a ce kar ka yi kaza wannan kaga ai mushriki ba dan lai karba ba to amma aminci na kaddara haka Allah ya kaddara su ga girman garin Makka to wannan yana daga cikin ayatin bayyinat ayoyi wadanda suke bayyananu a cikin garin Makka fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim Allah ya ce man dakhalahu kana amina wanda ya shiga garin Makka ya zamanto amintacce to kaga wannan girma na wannan gari na Makka da kuma girma da hurumi na dakin Ka'aba zai zama ba bakon abu bane idan mushrikai sun zamanto suna gasa da tsirireniya wajen hidima wa dakin Ka'aba wajen dawainiya wa dakin Ka'aba saboda daki ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman wannan daki na Ka'aba annabi ya hana a fiskance shi idan za a yi bayan gari ko fisaki ko kuma a bashi ba kamar yadda yazo cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisin da aka samu daga Abu Ayyub al-Ansari Allah ya yarda shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin hadisi idza ataitumul ghaita idan kuka zo bayan gari fala tastaqbilu al-qiblata to fa karku fiskanci al-qibla saboda al-qibla daki garin makka dakin kaaba yana da girma yana da kima a gurin Allah don ku zo bayan gari karku fiskanci al-qibla wala baulin ko kun zo fitsari karku fiskanci al-qibla wala tastaqbilu hakazalika karku ba al-qibla lokacin bayan gari lokacin fitsari karku fiskanci al-qibla lokacin bayan gari lokacin fitsari karku bawa al-qibla ba annabi yace walakin sharriqu aw qarribu sai dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma to me zamu ce an ce kar mu kalli al-qibla annabi yace kar mu kalli al-qibla kan mu ba al-qibla ba wannan a madina saboda madina suna kallon kudu madina suna kallon kudu tunda annabi a madina yake zaune kuma anan yake wannan bayani to kaga wannan ya shafi mutan madina mu kuma sai a ce walakin jannibu aw shammilu kar ku kalli al-qibla kar ku ba al-qibla ba ya dai ku kalli kudu ko ku kalli kalli arewa kaga sabani mutan madina to wannan me zai fito mana da shi girman wannan daki na Ka'aba to kaga kenan ba bakon abu bane ba abun al'ajabi bane idan ya zamanto mutan Makka sun zamanto suna gasa da tsirereniya a kansa yace wa kana yali amrahu ba'da waladihi isma'il qabilatu zuhd wanda ya zama yana kula da al'amarin katin Ka'aba bayan rasuwan dan annabi Ibrahim shine wa isma'il tunda lokacin da aka gina katin Ka'aba tsakanin annabi isma'il da annabi Ibrahim kula da katin Ka'aba ya zamanto a hannun annabi isma'il tunda shi yake zaune a Makka annabi Ibrahim kuma shigowa yake fita tunda tun gabanin ma a gina ɗakin Ka'abar yazo ya ajiye annabi Isma'il yana jinjiri shi da mahaifiyarsa kaga shi garin sa kenan to amma annabi Ibrahim shigowa yake ya fita to sai zaman to bayan gina ɗakin Ka'abar mai kula da ɗakin Ka'abar shine annabi Isma'il to shine bayanin da yake mana cewa bayan rasuwar annabi Isma'il waɗanda suka ci gaba da kula da ɗakin Ka'aba sune kabilar Zuhud kabilar Durhum idan ba a mance ba a baya mun yi takaitaccen bayani kan cewa kabila ce cikin kabilun mutan Yamma da matsi na rayuwa ya fito da su daga garin Yamma sai suke neman guri mai ni'ima guri mai albarka da za su sauka su dasa gari a su kafa gari a tunda garin Yamma ya bushe ba abinci da Allah ya yalwata musu da manya-manyan lambuna da ruwa da ke ratsawa cikin tsakanin wannan lambuna shine sabai na karkana ne sabai in kima skani maya to suka zo suka yi butulci wa Allah fa azaqa hal lahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna sai Allah ya dandana musu kuda su saboda mugunyar aikin su ya dandana musu yunwa ya dandana musu tsoro da firgici sai aka waye gari sun samu fari abinci ya gagare su da kuma sai dai su ba wani to wannan yasa suka dinga hijira daga garin Yamma suna neman gurare da za su zauna dan su samu daddadin rayuwa to kabilar Durhum tana cikin kabilun Yamma da suka fito da matsin rayuwa yasa suka bar garin Yamma suka zo area inda ɗakin Ka'aba yake a yau sai suka ga alamun akwai ruwa a gurin saboda yanda suka ga tsuntsaye suna shawagi dama idan kaga tsuntsaye sun yawaita shawagi a guri to komai akwai ruwa suka tura ɗaya daga cikin su yaje ya duba musu da yaje sai tarar da ruwan zamzam da mahaifiyar annabi Isma'il Hajara da shi annabi Isma'il suka nemi ta musu alfarma ta ba su dama su zo su zauna tare da ita saboda wannan ruwa da suka ga ta ce ai ina maraba da haka tunda ai ita ma kadai ce ya ishe ta amma ta sa musu sharadin cewa ba su da ikon mulkin wannan ruwa nata ne ita da ɗanta suka yadda yau suka zauna tare da ita da ɗanta har ya girma aka zo aka gina ɗakin Ka'aba ya zama ƙarƙashin ikonsa da kulawarsa bayan ya rasu sai kula da ɗakin Ka'aba ya koma hannun sojin Ruhu wannan kabila da suka zo suka zauna tare da mahaifiyar annabi Isma'il sai kula da ɗakin Ka'aba ya koma ƙarƙashinsu to shine bayanin da yake mana anan wa kana yani amrahu ba'da waladihi isma'il qabilatu juh wanda ya ci gaba da kula da dakin kaaba bayan rasuwar dan annabi ibrahim wato isma'il ita ce kabilar juh falamma baghaw wa zalam man dakhala makkata ijtama'at alaihim khuza'a wa ajlawhum anil bayt to nan yana so ya mana brief na yanda jagorancin dakin kaaba ya kasance to amma saboda yanayi na kurewan lokaci ina ga wannan brief da ya kawo mana anan zamu jinkirta bayani akan sa sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba
abubuwan da suka fata wadanda suke daidai Allah ba mu sifar mu fara da su ne abubuwan da muka fata musamman.